Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almusi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa za a gina wani katafaren wurin yada zangon manyan motoci iri na farko a Najeriya. Za a ji kuma cewa wasu kungiyoyi sun yi alƙawarin taimakawa manoman Najeriya rage asara. Za kuma a ji cewa kungiyoyin sa kai sun lashe takobin jagorantar zanga-zanga a watan gobe a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, sannan Naziru Ahmad Hausa shi shigo da sharhin jaridun Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyya mai mulki da ta yin adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren yan adawa ya shigar, wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. Shugaban yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da ƙuri'u kalilan, amma jami'a ta ce an tafka babban kuskure a lissafin kidaye ƙuri'un, saboda haka yana neman a sake sabon zabe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi ranar 30 ga watan Yuli. Sai dai lauyoyin Mnangagwa da hukumar zaben kasar sun gabatarwa kotun takardun neman a yi watsi da karar ta yan adawa, domin a ce wasu yan adawan sun makara wajen shigar da karar. Yanzu haka kotun na da kwanaki 14 daga ranar Juma'a da aka shigar da karar ta dauki matsaya kan wannan shari'a. An dai dakatar da bikin rantsar da Mnangagwa har sai kotun ta yanke hukunci. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin kasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su, saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa wajen kauce takunkumin kasa da kasa da aka saka mata. A jiya Alhamis ma kafar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukilin na Koriya ta Arewa. Hukumomin Moscow sun ce takunkumin za su iya kassara tattaunawar kwance damarar makaman nukilin Koriya ta Arewan da aka sa a gaba. Amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin China da abokin hulɗarsa na Singapore da yin wasu takardun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da tabar sigari zuwa Koriya ta Arewan. Rahotanni sun ce kamfanonin sun samu sama da dala biliyan ɗaya a wannan cinikayya. A dai bangaren kuma sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce Amurka a shirye take ta sake kakaba wasu sabbin takunkumi akan Turkiya, muddin ba saki ba Amurkin fastan nan Andrew Brunson daga daurin talalar da aka mai ba. A jiya Alhamis Mnuchin ya bayyana hakan a wasanarwa da ya fitar yayin taron majalisar jissarwa da suka yi da shugaba Trump, wanda ya samu halartar manema labarai. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump ke yawan yi ma kafafen yaɗa labaran ƙasar. Aƙalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a Amurka. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafen yaɗa labarai babu kakkautawa kan cewa suna yaɗa labaran bogi, inda kamfen ɗin ya musanta ikirarin da Trump ɗin ke yi na cewa su ne maƙiyin al'ummar Amurka. A jiya Alhamis Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa kafafen labarai da ke yaɗa labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan ƙasar Sin su 22 da laifin fasakorin wasu jabin kayayyaki waɗanda aka yi kiyasin kuɗinsu zai kai kusan dalar Amurka rabin biliyan. Kayayyakin na jabu sun haɗa da kayan ƙawa da suka yi fice kamar na jakar Louis Vuitton da jakar adana kuɗi aljihu da aka fi sani da wallet ta Michael Kors da kuma turaren Chanel. A jiya Alhamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana. Attorney General na Amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a China. Waɗanda najabi ne da aka shigo da su ƙasar cikin container-container a matsayin ingantattun kaya aka kuma sauke su a tashoshin ruwan New York da New Jersey. Baya ga tuhumar da ake musu ta shigar da kayayyakin najabu ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kuɗaɗen haram da yin almundahana a fannin shige da ficen Amurka.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji za a gina wani wurin yada zangon manyan motoci irinsa na farko a jihar Enugu na kudu maso gabashin Najeriya Nasiru Adamu Alkaya gare ka.
Private investors will provide these truck parks, reap those revenues to grow our economy. Thank you very much, sir.
Taron sanya hannu ya gudana kan amincewa da shiga yarjejeniyar gina tashar tsayawar manyan motoci ta farko ta zamani a Najeriya tsakanin hukumar kula da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya wato Concession Regulatory Commission da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa. Tashar ta farko dake garin Obolo Apo dake jihar Enugu na da tsawon kadada 16 ne kuma tana da zummar dauke manyan motoci da kan tsaya garuruwan kan manyan hanyoyin da akan kan haddasa cinkoso da ma hatsari.
They considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they move, because what they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours.
Ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa. Don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a 4 ne kacal cikin sa'o'i 24. Inji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC injiniya Chidi Kesi Izuwa da ya ci gaba da cewa akwai bukatar samar da tashoshin madakatar manyan motocin ta hanyar tana da jami'an kula da kare hatsari. Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Shugaban hukumar zirga-zirgar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za a fara aikin nan take, kuma za a kafa irin tashoshin a duk garuruwan da manyan motoci ke tsayawa. Da hakan baya ga rage hatsari zai kuma bunkasa tattalin arzikin al'ummar yankuna.
ECOWAS suna da wannan ka'idodin wanda mun riga mun dauka mun mamunsa. Da dukkan tuki na awa 6 ya kamata ka samu wuri ka huta saboda gajiya da rashin bacci shi ke kawo hadura.
Hassan Bello ka ce waɗannan tashoshi ba za su zama kuma na gargajiya a ga mutum ya zo ya mika kuɗi ya zo shiga ba za a yi amfani da na'urori.
Na'urori za a yi gaskiya saboda komai ake yanzu dole mu koya cewa ya kamata a fara yin amfani da na'urori. Idan ka zo kana da wannan mota da zuwanka tun da ka riga ka biya tun can na'ura za ta sa kofar ta bude ka shiga. Kaga idan baka biya ba to kofa za ta bude ka shiga. Sannan babu inda za a yi parking sai irin wannan tashoshin. Tasha ce mai girma inda komai ka iya samu. Yadda ake parking a motoci a Tafa, Bararraba Jos, to wannan ai a hadari ne. Abu na iya faruwa shi kenan, akwai masifa tare da irin wannan. So dole Nigerian Shippers Council ta tabbata cewa an yi gyara ga wannan irin harkar.
Kungiyar direbobi NURTW da kuma masu manyan motocin sufuri NATO sun amince da shiga wannan tsari don inganta rayuwar direbobin da kula da lafiyar motocin. Nasiru da Mailikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan.
Thank you.
zuwa gaishe ku da wannan wakar. To bari mu kada Kano, inda wasu kungiyoyi masu alaka da noma suka yi alƙawarin taimaka ma manoma har ga asara. Mahmud Kwari, gare ka.
Kungiyoyin sun hada da Farm Radio International da Gidauniyar Rockefeller da Access Agriculture da Pizera Global da kuma TechnoServe. A yin taro da manema labarai a nan Kano jiya Alhamis, bayan kammala taron bita ga wasu manoman tumatir da kuma jami'ai daga wasu kafofin labarai na nan Kano, kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka, da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan nanarsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya. Kungiyar Farm Radio International wadda ta mai da hankali wajen aikin dakile asarar da manoman tumatir ke yi a kasashen Najeriya da Tanzania da Kenya na karance da sauran kungiyoyi domin cimma wannan buri. Kungiyar Pizera Global na cikin irin waɗannan kungiyoyi, kuma Malam Awul Salisu jami'i ne daga cikin jami'an da ke tafiyar da ayyukan kungiyar a nan Najeriya.
Abin da yasa ake kokarin hada kai da su Farm Radio shine mun fuskanci cewa manoma sai an sake wayar da kansu akan abubuwan da suke yi, domin su Farm Radio suna amfani da wata kafar radio ne yanzu haka wanda za su isar da sako da zai isa wajen manoma. Kamar mu Pizera Global, to ana so a tabbatar da cewa an hada karfi da karfe manoma sun fuskanci kudurorin da shirin yake da shi wajen rage radadin asarar tumatir.
Shi kuwa Malam Dahir Mukhtar, babban jami'a a kungiyar TechnoServe, ya ce yanzu haka aikin karfafa guyar manoman tumatir a Najeriya ya mai da hankali ne a jihohi guda biyar.
Shi project din kusan gaba ɗayan sa a hannun mu yake, mu ne muke kusan kaddamar da shi, sannan muke aiwatar da shi a jihohi guda biyar na arewacin Najeriya, nan jihar Kano, jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da kuma jihar Plateau. Abubuwa da dama, amma daga kan shigo da abubuwa zuwa cikin ƙasa din, sannan kuma wajen sarrafa tumatir din, kamfanika da dama su ya kasance abu mai wahala gare su domin su shigo sa hannun jari, sannan kuma muna da burika da dama domin za mu duba dokoki da kuma sauran abubuwan matsaloli da suka hana manoman tumatir rawar gaban hantsi, domin mu ga cewa an rage waɗannan dokoki din ko an sassauta su wajen haɓaka shi noman tumatir.
Wannan yunkuri da kungiyoyin ƙetare ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da manoman tumatir a nan Najeriya ke nuna damuwa kan yadda wasu hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya ke kin aiwatar da dokar haramta shigo da markaɗaɗɗen tumatiri cikin Najeriya daga kasashen ƙetare.
Wannan shekara kawai da ta wuce manoman tumatir na ƙasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan 10. Wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba, so kaga wannan abin bakin ciki ne.
Alhaji San Ladiya da Kwari kenan sakataren kungiyar manoman tumatir ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ka, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda kungiyoyi ke barazanar jagorantar zanga-zanga kan halin da ake ciki. Silabarma, gare ka.
Lura da yadda jama'a ke ci gaba da kokawa akan yanayin tsadar rayuwar da ake ciki a Niger tun bayan kaddamar da dokar harajin 2018. Yasa waɗannan kungiyoyin kwararren kula a ƙarƙashin jagorancin Nuhu Arzuka da Ali Idrisa da Musa Cangari kiran ɗaukacin 'yan Nijar su fito kan tituna a ranar 9 ga watan gobe a ci gaba da watsi da wannan dokar haraji, kamar yadda za a ji a sanarwar da suka fitar.
Yau kowa yana ji ga jikin shi ko, to tunda kowa yanzu ya gani ba ƙarya bace muke, kun ba son rai bane muke, kun ba wani siyasa bace, in ma siyasa ce siyasar kare haƙƙin al'umma ce, siyasar kare haƙƙin ɗan adam ne, dan shi muka tsaye da rana 9 ga wata ana sa mai kamawa. Waɗansu cikin ranan nan suna iya su yi jerin gwano, waɗansu suna iya yin su gangami.
Mutanni sama da 8 kenan da hukumomi suka fara zartar da sabuwar dokar harajin da ake takaddama a kanta. Saboda haka Alhaji Asmanu Muhammadu Kusa a jam'iyyar PNDS mai mulki ke ganin masu fafutukar sun makaro.
In ma kokowa suke son su yi, to ba bisa zancen luwa da finance ba. Faske luwa da finance ai ta kare. Yau wata na 10 muke ciki bisa wannan shekara ta 2018.
Rufe ido akan dokar harajin 2018 tamkar sakarwa mahukunta ragama ne su cusa wasu matakan na daban a daftarin dokar harajin shekara mai zuwa. Abinda ka iya ƙara jefa talakawa cikin kuncin rayuwa, inji Nuhu Muhammadu Arzuka.
2018 ko ta ƙare maganganun da an ka rubuta cikin 2018 suna nan, kuma za su ci gaba da aiki in ba aiko koye yake su ba.
Tun a shekarar 2017 ne kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da gwagwarmaya domin tilastawa gwamnatin Niger ta canza ra'ayi akan wasu sabbin matakan da ke kunshe a dokar harajin 2018. Sai dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Hasalima jagororin wannan tafiya sun tsinci kansu a gidan yari saboda zargin ta da zaune tsaye kafin a ƙarshen watan jiya kotun Yamai ta sallame su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hawwa Liman. A makon da ya gabata, ta yi bayani akan wasu shawarwari da aka gabatar a wani zauri game da yadda za a taimakawa matasa don kaucewa fadawa tarkon ta'addanci. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata.
To yanzu kuma bari mu koma akan batun gidauni yake.
Ta yaya kuke taimakawa mata ko ku in ce matasa a yanzu haka?
Okay, to daga shekarar 2016 kawo yanzu kenan shekara biyu da muka kafa shi. Yawanci abinda muke yi workshop ne da training taron karawa juna sani. Saboda abinda muka fuskanta shine yawanci matsalar da ake da ita, saboda yawancin matasan mu tunanin shi baya kan tsari ko kan wani ma'auni wanda a gaba zai kai shi na wani matsayi wanda za su mori kuma a more su. So abinda muka duba muka gani shine ya kamata mu dawo da su kamar kin yadda a turanci Albert yana cewa idan baka canza tunanin ka ba zaka ci gaba da maimaita abu ne kullun ya zama na cewa shi kake yi. So shine muka samu musu da wannan dama maki za mu hada su da masu horarwa banda wato bitan da za a musu idan wani abu cike ce su koya. Muna da contact din waɗanda kamar za mu hada su da su su koya musu kuma wanda za su mentoring din su kamar su ringa dubawa akai akai suna ganin a'a wannan abin da kike akan daidai kike yin shi wani shi abin da ma yake bukata kawai labarin ka is enough to inspire him ya ji cewa kai ma fa ga daga yanda ka fara kuma yanzu ga inda ka kai in tunanin ka ta gawo makaranta ka ci ka samu aiki ne to yanzu aiki ne babu shi za ki ga matashi ya gawo makaranta shekara 7 shekara 8 amma babu aiki ne
haka. To yanzu su waɗannan matasan da kuke horaswa ta yaya ake kuke gano su koko su ne suke kawo kansu a wannan gidauniyar?
To yanzu alhamdulillah technology din da kansu ma take kawo kansu. Yanzu kin ga misali shirin da muka yi da Razir Chasu ko?
Eh, shirin Chasu na taskar VOA ba?
Eh, wannan shirin da yayi. Kallon wannan shirin sai matasa da yawa suka ringa zuwa shafina suna mun bagana suna cewa kamar hirar da suka ji da Razir ga shiga a wanda suka ji na fada ta yaya za su amfana. To yanzu kin ga da yawan su kuma sun fadi cikin horarwar da zamu a garin Kano da Kaduna da Katsina.
Kukan je jaha-jaha ne ku horar da jama'a ko ku akan zo a same ku ne kuna da wani ofishi ita gidauniyar?
A muna da office a Kaduna amma kuma ita gidauniyar ofishin ta na dindindin a garin Daurayi ce. To amma kuma cibiyar mu muna operation shi ma a Kaduna. So space inda muke operating mun zaba arewacin Najeriya ne saboda kin ga aibe kamata mu decision kan ba mu ce za mu iya covering ko ina a Najeriya a arewa ma kuma sai muka yi limiting kan mu a yanzu zuwa northwest. So idan za mu taro a Kano sai mu nemi venue.
To ya kuke samun wani hanyoyi kuke samun kudaden gudanarwa?
Alhamdulillah gaskiya muna samun support sosai daga gurin al'umma saboda da muka fara sun ga wannan abu ne wanda zai amfani al'umma gabaki daya. So zaki ga cewa abinda zamu kashe kalilan ne saboda zaki ga maybe venue wani ya dauki nauyin wannan ya ce ku zo na ba ku guri na a kyauta wani kuma organization din zai zo ya ce to ni kuma zan provide abinci kyauta ma waɗanda suka halarta kin gane. So abinda ake cewa dama da muka fito da cin mun duba mun yi karatu mun lura mun ga cewa oke to mu ga starting ba mu da manyan kudaden da za mu iya investing. So one of objectives in the sai zama collaboration haɗin
gwiwa
da waɗanda cewa su ma suna da interest suna da interest a irin abin da nake tunda zama da cewa abin da za mu kashe kalilan ne eh tunda a Bala bootcamp din da muka yi wanda muka training ƴaƴa mata mun samu tallafi daga Department of State na nan ƙasar Amurka wanda muka samu wata ba Amurkiya daga garin Austin ta zo Nigeria muka training yara matasa akan abin da ake cewa creative entrepreneurship muka koya musu yanda ake sarkoki haka na zamani da kuma sana'o'in hannu na zamani haka duk a ƙarƙashin wannan ungiyar kuma a bara ma mun samu tallafi daga gwamnatin jihar mu daga gwamnatin jihar Katsina su ma sun cigo da suka ga abin da muke su ma sun tallafa mana
to
yanzu ma kuma kin ga muna da wani shirin da zamu yi na wannan shekarar a yanzu ma mun samu wasu ungiyoyi haka wanda suka ga cewa su ma za su shigo ciki su tallafa a tare inda zamu yi dan kin ga wancan shekarar mun ba matasa 50 to kuma alhamdulillah yanzu abin ya karfafa za mu mata guda 100 wannan training din a wannan shekarar
eh kamar ku koyar da dinkin da kuke da kuma koyar da girki kyauta kuke yi ko kuna rage farashi ko ana biyan kuni sosai
a gaskiya a yanzu kyauta muke yi saboda wanda muke targeting ai dama kuma ba su da karfin su kuma ba zan iya ce musu su zo su biya ba
ma sauraro anan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hawwa Liman da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Shuwa gaida Innar Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmed Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken tsohon shugaban hukumar da yan asiri ta Amurka CIA, Director John Brennan, ya mai da martani akan soke damar ganin sirrukan gwamnati da yake da ita wata shugaba Trump yi. Labarin ya ci gaba da cewa, John O. Brennan, Director ma'aikatar leƙen asirin ƙasa ta CIA a zamanin shugaba Barack Obama, ya mai da martani akan soke masa damar ganin sirrukan gwamnati da shugaba Trump yi. A ranar Alhamis da ta gabata, sakamakon ikirarin da shugaban ya yi na Rasha ba ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekarar 2016 ba. Tsohon daraktan ya bayyana cewar shugaban ƙasar na ƙoƙarin rufe bakin duk wani wanda zai ƙalubalance shi ne ta kowace hanya. Har ila yau, jaridar ta rawaito labari mai taken Aretha Franklin, sarauniyar murya, ta riga mu gidan gaskiya tana 'yar shekaru 76. Labarin ya ci gaba da cewa Aretha Franklin, shahararriyar mawaƙiya 'yar Amurka wacce ta yi shura a duniya har ake mata laƙabi da sarauniyar murya da iya kwalliya, ta riga mu gidan gaskiya a jiya Alhamis a gidanta da ke Detroit, ta mutu tana 'yar shekaru 76. Mai yaɗa labaranta, Gwendolyn Quinn, ya ce ta rasu ne sakamakon ciwon kansa. Sai mu leƙa jaridar The Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya yi raddi ga ɗaruruwan jaridu da suka yi rubutun raddi na musamman a kansa sakamakon suka da har-haren da yake kaiwa kan 'yan jaridu. Labarin ya ci gaba da cewa ɗaruruwan jaridu ne a faɗin Amurka suka amsa kira a ranar Alhamis din da ta gabata na bayyana ɓacin ransu akan har-haren da Trump ke yi akan kafafen yaɗa labarai, a yayin da wasu kuma suka yi bayani kan yanke hukuncin ƙin yin haka. A safiyar Alhamis din ne dai shugaba Trump ya rubuta a Twitter cewa kafafen yaɗa labaran ƙarya shi ne jam'iyyun adawa. Wani rubutu na musamman da ya afku ne bayan kiran ga jaridar Boston Globe ta yi da sauran editoci da su haɗu su yi amfani da murya ɗaya wajen yaƙi da kalaman Trump akan kamfanonin yaɗa labarai a Amurka. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakonnin tausayawa na takwarara ga iyalan da suka tada wutar dajin kar ba da gangan ba. Labarin ya ci gaba da cewa wani sako da aka rubuta shi a shafin Facebook a ranar Lahadin da ta gabata na aikawa da sakon tausayi ga iyalan da motar su da ta kama da wuta ta haifar da mummunar wutar dajin arewacin California ya ci gaba da yaduwa fiye da yadda matar da ta rubuta shi ta yi zato. Labarin da ya ce bayan ta karanta rahoton labarin da ya ce wutar kar ta afku ne sakamakon tayar motar da ta fashe, sai Rachel Finn ta yi wa iyalan da ke da mallakar motar addu'a. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Ta gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
ne Abubakar Garba Jakubauci Karfuma da ke rayina dole a binciki dan jarida yadda ya samu labari in labarin ta saba wa hankali ya zama na kamar akwai alamun ƙarya ciki to dole a samu hukumar da za ta iya bincike ta tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba ƙarya ne ya rubuta ba haka ne idan mutum ya shata ko wani abu dole a binciki yadda za a yi a gane gaskiyar cewa ba shi ne ɓarawon ba kuma wannan abu lalle gaskiya bai aikata ba shine kawai ya dace amma fa a waya cewa kawai mutum ya samu labarai ba zai iya bayyana yadda ya samu labarai ba ko kuma in ka faɗi wani ya yi sata ko ya wani abu kai ba za a faɗi sunanka ba don ne idan ba gaskiya ba ne kar ka faɗa in gaskiya ne ka faɗa kawai in za a kashe ka ma a kashe ka kan ka faɗi gaskiya ga dalilanka kawai shine magana amma ba a tsaya mana wani tungu da wani kwana a banza da waje ba gaskiya ɗaya ce ta idan ko dan jarida zai faɗi maganar da ba shi ya dace ba dole a kama shi haka nan idan wani zai kawar faɗin wani cewa ya yi kaza to dole a binciki mutumin nan ba wani yana iya sharri ne wani a duba daga kan annabi su mana idan ma za a ji addini ne kuma rayuwa duniya ne ai wani yana iya kashe kama da gangan ya ce shi ba shi ba ne na gode.
Assalamu alaikum dan Allah sashen Hausa na Amerika ku ba ni dama in iyar da wani saƙo wanda hukumar SES da za a sake misali Najeriya to ba hukumar SES ba ko hukumar ƴan sanda ko hukumar sojoji ko ta wani ma'aikaci idan matsala ta samu gare ka ba sai kana da ma'aikaci SES ba ko ɗan sanda ko soja in dai kake ta samu matsala da wani ɗan uwansu ko aminansu to sai ka ji ya ce bari in buga waya a zo a yi maka aiki. To insha Allah idan aka kama ka aka sanya ka gaba tun daga wurin yan sanda kai a ƙarshe ma kana iya ƙara zama gidan yari ba beli kai ta zama nan ne in kai faɗa da wani to gaskiya ya kamata hukumomi na Najeriya ma waɗanda duk ya kamata wanda ke cewa yana takama da wani ɗan uwa ma'aikaci to gaskiya suna amfani da wannan damai ya riƙa kirari kai ni ka san kowa ne ni ka san kowa ne a ƙarshe sai a kai ka a kulle ka dinga wala dan Allah ina kira in dai za a sake tsarin hukumar sai. To a taimaka a saki har da tsoron jami'an tsaro a hutana daga Umar Hassan Tankuri a Katsina bakin KTTV.
Assalamu alaikum da yarda. Na magana mana Ibrahim Burhan Shehu Audu a ɗan ƙaramin kuma gama wata rabo ta Najeriya ya nake yanzu. Kamar ta yau take babba na ranar Juma'a. Ina gara ga addu'a ga manyan malaman na Najeriya da duniya gaba ɗaya. Da kuma da addu'a ga Islam wannan ga addu'a mu hada Allah kawai sauki. Kuma Allah ba mu da ganin alheri.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa wani kamfanin kasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka saka mata. A jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na Koriya ta Arewa. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump ke yawan yi wa kafafen yaɗa labaran ƙasar. Akalla jaridu daban-daban 350 a sassan kasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga iyalan sarkin Gingi Alhaji Muhammadu Gingi na ɗabar hukumar kirfi jihar Bauchin Najeriya wanda za a yi jana'izarsa da safin nan a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Glenn ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.